أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa, barkanmu da kasancewa wannan yammaci mai albarka na 8 ga watan Zulhajji a wannan shekara ta musulunci, kuma a wannan lokaci mai tarin albarka cikin waɗannan kwanaki nasu albarka. A yau insha Allah ta'ala a takaice a gurguje za mu tattauna ne akan muhimmancin waɗannan kwanaki da muke ciki na Ashru Zulhijja, kwanaki guda goma na farkon watan Zulhajji, kwanakin albarka, kwanaki na alkhairi, kwanakin afuwa, kwanakin yafiya, kwanakin rahama, kwanakin jin ƙai, kwanakin da Allah yake karɓan tuban bawa, kwanakin ayyuka na alkhairi. Waɗannan kwanaki ƴan uwana musulmi samun halattarsu ba ƙaramar riba bace a rayuwa, wanda Allah ya taimake shi ya rabautar da shi ya samu dacewa da waɗannan kwanaki, to sai wa Allah godiya. 1 ga wata, 2 ga wata, 3 ga wata, 4 ga wata, 5 ga wata, 6 ga wata, 7 ga wata, yau har ana 8 ga wata, gobe 9 ga watan Zulhajji, rana Arfa gobe insha Allah, rana Asabar kuma wato sallah. Waɗannan kwanaki Allah ya yi rantsuwa da su, wal fajr wa layalin ashir wal shaf'i wal watr. Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yake cewa ai duk kwanakin da ya tattara ko suka tattara waɗannan ibadu masu tarin yawa a cikin kwanakin, to sun cancanta wato ai rantsuwa da su. Kuma shi wanda ya rantsuwan ya cancanta ya yafewa bayi zunubansu. Imam al-Qurtubi ya ce malaman musulunci magabata na ƙwarai sun tafi akan walayalin ashir din nan, abinda ake nufi su ne kwanaki din nan na 10 ga Zulhajji, rantsuwa Ubangiji ya yi da su, Allah ya rantse da su. Duk abinda Allah ya rantse da shi to fa innahu azim. Allah baya rantsewa da abinda ba mai girma ba, Allah baya rantsewa da abin da yake ba mai matsayi ba. Duk abin da kaga Allah ya rantse a kansa to abu ne mai muhimmanci ƙwarai ƙwarai da gaske. So ya kamata musulmi su mutunta waɗannan kwanaki, su daraja su ba dan komai ba, saboda Allah ya rantse ɗin da su. Su ne kwanakin da ake ce da su afdalu ayyamid duniya. A duk duniya, a duk duniya babu kwanakin da suke fi waɗannan kwanaki falala. Malamai suke cewa kai hatta kwanakin goman ƙarshe na watan Ramadan a dare ne za a ce sun fi waɗannan kwanaki, amma ba a yi ne ba. Amma a yi ne a duniya, Allah bai wasu kwanaki masu matsayi da daraja irin waɗannan kwanaki ba. Wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi, ma min ayyamin al-amalu salihu khairun wa ahabbu ila Allah min ayyamil ashr. Babu wasu kwanaki da Allah tabaraka ta'ala yake so a aikata aiki na alkhairi a cikin su irin waɗannan kwanaki. Shiyasa duk duniya a cike take ana taya mutane nasiha, mai sadaka yayi sadaka, mai karatun Qur'ani yayi Qur'ani, mai azumi yayi azumi. Yanzu su bayan Allah tunda kwanakin nan suka kama azumi suke ta yi, mai salati yayi salati, mai taimakon mutane ya taimaka musu, mai ciyar da marayu ya ciyar da marayu, mai lazimtan zama a masallaci da ibada da azkar yayi, wanda zai tallafa wa gajiyayyu ya taimaka musu. Duka a cikin waɗannan kwanaki dan mutum ya ribata da alkhairai da ke tattara a cikin waɗannan kwanaki masu tarin yawa ƙwarai da gaske. Dan haka dan uwana musulmi, yau gashi mun gangaro waɗannan kwanaki, har yau ana cewa 8 ga wata. Ka tambayi kanka me kai, ki tambayi kanki me kika yi, me ka gabatar, ma za ka damta li nafsika, me ka gabatar wa kanka a cikin waɗannan kwanaki. Har ana cewa yau gobe Arafa, gobe Arafat. So mu amfana waɗannan kwanaki mu ci gaba da ayyuka, duk wani abin da ka sani na alkhairi ne qurba, duk wani abin da ka sani na ta'a, ba abin da bawa yake samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da shi daga ga irin ta'a, wato yin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala. So mu ribata nan kwanaki, mu amfani da wannan kwanaki, mu aikata ayyukan alkhairi, mu yafe wa junanmu a cikin wannan kwanaki, mu yi wa junanmu afuwa a cikin wannan kwanaki, kuma mu tsananta addu'a da roƙon Allah a cikin wannan kwanaki don Allah tabaraka wa ta'ala yana karba. Abu na biyu wanda yana da muhimmanci shine a cikin waɗannan kwanaki Allah ya kawo wata rana da ake ce da ita yawmu arafa, rana arafa, wanda alhazai suna tafiya aikin hajji, in Allah ya so ya yarda cikin taimakon Allah duk alhazai yanzu ana mina, ana ta labbaik Allahumma labbaik, gobe da sassafe da asuba za a tinkari arafa a tafi arafa. Wanda Allah ya ce alhajju arafa, gaba ɗaya aikin hajji, duka aikin hajji gaba ɗaya arafa ita ce aikin hajji. Ma'ana babu wani abu da yafi aikin da yafi arafa, wato a aikin hajji muhimmanci shine ruhin aikin hajjin gabaki ɗaya. Kuma Allah cikin hikimarsa sai ya kaddara cewa ita rana arafa rana ce da Allah ya bada wata garabasa, wani bonus ga su alhazai waɗanda suka je aikin hajji, da kuma wanda ba alhaji ba yana gida bai je aikin hajji ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khairu du'a du'a yawmi arafa, hadisi sahihi, mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar da aka yi ta rana arafa, addu'ar da aka yi ta rana arafa. Kenan gobe idan Allah ya kai mu da rai da lafiya, gobe rana fafatawa ne da addu'a ƴan uwana, gobe rana ce ta arafa, gobe ranar roƙon Allah, gobe ranar addu'a, ka nemi dukkan abin da kake so Allah ya baka na alkhairi, ko dukkan abin da kake tsoron Allah ya kare ka, ka nemi Allah ya kare ka, ka roki Allah aljanna, ka roki Allah rufin asiri, ka roki Allah ya raba ka da wuta, ka roki Allah ya ji gan iyayenka, ka roki Allah ya baka dukkan abin da kake so. Kuma ana so musulmi ya tashi da azumi a gobe arafa, gobe tara ga wata insha Allahu na Zulhajji a wannan shekara, annabi ya sunnanta mana yin azumin arafa, ya ce ahtasibu ala Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan falalar yin azumi rana arafa wanda za a yi gobe insha Allah, ya ce wannan azumi yukaffiru sanata al-madiya wal-baqiya, azumin arafa yana kankare zunubin shekara biyu, zunubin shekara biyu, shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo. Me kake yi? Karkashe afa dan uwana, karkara kana dan uwana, karkashe gala baiwar Allah, kada ki manta. Lalle mu yi kokari mu tashi da wannan azumi, yana da muhimmanci iyalanmu su tashi, ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da jiran ɗinmu, maƙotanmu da danginmu da kowa da kowa, duk wani masoyinka ka gaya masa ya azumin arafa gobe. Yanzu malam kana da wani istighfari kake ganin za ka yi, Allah ya yafe maka zunubin shekara biyu, istighfarin da yanzu ya ma gagare mu, ba ma iya yi sai wanda Allah ya zaba a cikinmu. Amma yau Allah ya kaddara idan ka yi wannan azumi na gobe arafa, Allah zai yafe maka zunubin shekara biyu tur. Da haka muna kira ga ƴan uwa a tashi da wannan azumi a rayar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma na gaya mana falalar wannan azumi, na farko dai an kwadaitar da duk wanda ba alhaji ba, to lalle ya tashi da wannan azumi din ya samu wannan falala, ya samu ainihin wato wannan lada, ya samu wannan matsayi, ya samu wannan daukaka, ya samu wannan albarka, ya samu wannan alheri a wannan rana mai albarka. Kuma abun mamaki, masha Allah, mun gode wa Allah da ya kawo mana arafar, kuma sai ya kawo mana ita ranar juma'a, a ranar da alhazai suke idinsu. Wannan rana arafa ranar idi ne na alhazai, kuma mu ma sai ya zo mana ya dace mana da ranar idinmu ta juma'a. Idi guda biyu a rana ɗaya, kai wannan ba ƙaramar falala ba ce ƙwarai da gaske. Haɗuwar arafa da juma'a wannan falala ce babba wannan matsayi ne sosai mai girma a wajen Allah ba lokacin da mu yi ta bayani bane akan shi amma babban dalilin da yasa nace bari in tashi ne wannan bayani saboda yan uwana da yawan fatawoyi da tambayoyi da ake ta yi mana akwai wani rubutu da aka yi ta hadawa da maganganu da aka yi ta hadawa cewa ai ba za a yi azumin rana arfa ba wai saboda ya fada ranar juma'a wasu kuma suna cewa ba za a yi ba sai dai a hada da yau alhamis a yi gobe ko kuma a yi juma'a din kuma a yi wata rana bayan juma'a wanda ba zai yi a ranar idi ba asabar ne idi ba za a yi azumi ranar ba so na farko dai ina so na yi wa ƴan uwana bayani hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi magana akan azumin ranar juma'a hadisi ne sahihi ingantacce akwai riwayar jabir bin abdullah akwai riwayar Abu Huraira hadisi ne sahihi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce la takhusu yawmul juma'a kada ku kebance ranar juma'a da azumi ko da yin sallah da daddare ina so ƴan uwa su fahimci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ku kebanci kada a specifying juma'a kadai kada a killace juma'a kadai da qiyamul layli kamar mutalin mutum ya ce ai saboda juma'a saboda falalar juma'a ni ba zan yi qiyamul layli sai ranar juma'a ko daren juma'a wannan ba daidai bane annabi ya ce kada a kebanci juma'a da wata ibada ta musamman irin qiyamul layli ko azumi ko kuma misalin mutum ya ce shi ba zai azumin nafila ba sai ranar juma'a ya ware ranar juma'a dan yin azumin nafila kaga hadisin cewa kada a kebanci da haka sai annabi ya bada warwarar cewa idan har ana so a kebanci juma'ar da yin azumi to sai dai a hada da alhamis juma'a ko kuma juma'a asabat ko kuma idan an yi asabat idan an yi juma'a to sai a yi asabat ko kuma idan an yi ba ni sunan shi alhamis to sai a yi juma'a to kun ga wannan hadisin yana nan cewa kai kada a kebanta wanda zai yi azumin arfa jama'a bai keɓanci ranar juma'a da yin azumi ba zan maimaita wanda zai yi azumi na arfa ranar juma'a bai keɓanci juma'a ba bai specifying juma'a ba bai kirdaji juma'a ya ce ita kaɗai zai azumi ba a'a shi yana yin azumin ne dan arfa ma'ana da a ce ranar arfa ta fada ranar asabar ma zai yi azuminsa da a ce ranar arfa ta fada ranar lahadi ma zai azumin sa da a ce ranar arfa ta fada ranar litinin ma zai azumin sa haka kuma da ranar arfa ta fada ranar juma'a to kuma zai azumin sa kenan shi mai yin azumin nan na arfa gobe shi bai ware yace sai saboda juma'a ne zai yi ta ba kuma Allah ne ga dama ya kawo azumin arfa a ranar juma'a dan haka kwata kwata babu cin karo tsakanin wancan hadisin na kada a keɓanci juma'a da yin azumi da kuma yin azumi ranar arfa gobe babu cin karo ga baki daya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ya faɗa cewa illa sai dai in ɗayanku yana da wani azumi da ya saba yana yi kenan idan mutum yana da wani azumi da ya saba yana yi sai ya faɗa ranar juma'a to ya halatta yayi ranar juma'an kuma koda bai yi alhamis ba kuma koda bai yi asabar ba kamar yanzu ya halatta mutum yayi azumin sa na arfa koda bai yi azumi yau litinin ba haka kuma koda bai yi azumi ranar asabar ba daman bai zai yi azumi ranar asabar ba saboda ranar ainihin wato idi ne sannan kuma yanzu misalin mutumin da yake azumin siyamu daud kana yasumu yawman wa yuftiru yawma kai yau gobe ka sha kai yau gobe ka sha shi ma wannan hadisin bai shafe shi ba zai iya yiwa in ya fado juma'a ne kai azumin ka ka sha asabar ka dora lahadi zai iya yiwa idan ya fada ranar alhamis ne kai ka sha alhamis kai juma'an ka to kun ga anan ashe idan har mutum yana da wani azumin sa da ya saba yana yi sai ya fada a ranar juma'an nan dai da annabi yace kada a keɓance ta da yin azumi to zai yi azumin sa ranar juma'an kuma ba sai yayi alhamis ba kuma ba sai yayi wata rana a bayan juma'a ba so anan a takeice ya halatta ayi azumin nan na arfa a gobe juma'a ko da ya fada ranar juma'a din kuma ba dole sai an yi azumi ran alhamis ba amma yana da kyau a cikin waɗannan kwanaki mutum yayi tayin azumi duka ma yanzu wasu bayin Allah ma tun da 1 ga watan Zulhijja ta kama suna tayin azumin su kaga ba wanda zai zarge su haka yau dinnan duk da yawa mutane duk sun yi azumin su kuma za su yi gobe babu iskali amma a ce wai mutum bai zai yi azumin Arfa ba sai yayi Alhamis sannan yazo ya Juma'a to wannan hadisin ba akan wannan matsalar yake magana ba kuma ƴan uwana ya kamata su fahimta kullum masu yada maganganu a social media dinnan don Allah su ji tsoron Allah muna da manya-manyan malaman mu a kasan nan wanda sun karantu suna bincike na ilimi kullum mu rinka sauraron me za su ba mu fatawa me za su gaya mana akan mai saurin rubutu mu yada a duniya kuma ina kira ga duk masu kallon social media ko karanta abubuwa na social media ba kowane rubutu ne idan aka yi zai zo ya zama maka rudu ba akwai manya-manyan malamai sanannu akwai shafuffukan su wasu duk sun yi bayanai wasu sun tura tsofaffin karatukan su da suke sun meda ainihin wato amsa akan wannan matsalolin a rinka sauraron me manya-manyan malamai zuwa ilimi suka faɗa sai ai aiki da shi ba wai kan rubutun da wata kila ba a san ba ko wani aljini ne mai rubuta ya yada ba yanzu wannan matsalar na cewa kada ai azumi ranar azumin Arfa din ran Juma'a yanda ka san wato shine sunna din kamar waɗanda suke yadawa kamar ma daman kamar bakin ciki suke a azumin ma ranar Arfa din akai ta yada wannan abu kawai sai ga ana ta yadawa kuma da kafin Arfan ta zo ba a yi fa magana ba ai ta yada wannan rubutun da cewa kara azumi ranar Juma'a ba amma da yake an ga ya dace da sunna an ga ya dace da rayi sunnar annabi wasu kuma ba sa so a raya wannan sunna din sai mutum ya dauko rubutu sai ya ta yada ba tare da an tuntubi malamai mazuwa ilimi ba alhamdulillah malamai Allah saka musu da alkhairi sun yi ta bayani a shafukan su sun yi bayani cewa wannan lalle wannan kadiyya ta cewa kada ai azumin Arfa din nan saboda ya ci karo da ranar Juma'a ba haka take ba kuma ba haka malamai suka yi bayani ba Allah musu rahama a can magabata ma daman tuntunin sun riga sun yi bayani kuma an yi musu fata shi Sheikh bin Baz Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi wannan malaman wannan zamani kenan da waɗanda suke magabata ma duk an tantambe su akan wannan matsala sun bayar da amsa akai dan haka dai a takeice ya ku yan uwana gobe insha Allah ta'ala Arfa ce kun ji bayani akan falala azumin Arfa sannan kuma kun ji bayani dangane da halaccin mutum yayi azumin sa koda gobe Juma'a din ne ya halatta nurun ne ala nur falala ne kan falala Allah yakan iya bamu wani lokacin kaga mun yi sallar Idi ayi Idi da safe kuma azu ayi Idi ranar Juma'a wannan falala ce wata shekara kuma irin wannan shekarar azu ayi Arfa ranar Juma'a kuma azu ayi sallar Idi ranar Asabar wannan duk falala ne so akwai wannan azumi kuma za a yi shi kuma muna kira ga mutane a raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ayi wannan azumi mu tashi ƴaƴan mu sai azumin nan na Arfa mu tashi iyalan mu sai azumin nan na Arfa mallan kai kokari ki kokari ku yi wannan azumi wallahi ba lalle ne badi da mu za a yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yawa cikin ƴan uwan mu bara wallahi da su muka yi azumin Arfa da ta gabata amma yanzu suna kabari suna kwance da haka ina ba da shawara ga duk wanda yake da lafiya ga duk wanda ya samu dama ga duk wanda ya samu iko yayi kokari ya tashi da wannan azumi tuntunin fa yanzu dare a shirya a kimtsa a tashi da wannan azumi saboda manzon Allah ya ce azumin ne yana kankare shi azumin wato zunubin shekara 2 kuma kada a waiwaici duk wani abin da zai iya zuwa hana ka karaya wannan sunna ya hana ka aikata wannan falala to bai kamata mutum ya waiwaici wannan zance ba muna fatan Allah ya datar da mu bayan wannan ya ku yan uwana addu'a tana da muhimmanci a rana ta Arfa ranar Arfa ranar addu'a ce ranar Arfa ranar roƙon Allah ne manzo Allah ce khairud du'a mafi alherin addu'a ita ce addu'ar ranar Arfa duk wanda yake da larura wajen Allah ya gaya wa Allah tabaaraka wa ta'ala duk wanda yake son Allah ya yafe mai zunubin sai ya roki Allah Allah ya yafe masa gobe duk wanda yake neman rufin asiri a wajen Ubangiji ya daga hannu ya gaya wa Allah yana neman Allah ya rufa mai asiri duk wanda yake da ciwo ya daga hannu ya roki Allah Allah ya yi masa duk wanda yake neman aljanna ya roki Allah gobe Arfa ne ya yi addu'a Allah ya amsa masa ita addu'ar Arfa jama'a ba cewa akai sai alhajin da yaje aikin hajji shi kadai ne in yayi addu'a ranar Arfa Allah zai karba ba a'a hatta wanda bai je Arfa ba hatta wanda bai je aikin hajji ba ku duba yanda annabi ya ce khairud du'a du'a'u yawmi arafa mafi alherin addu'a ita ce addu'ar da aka yi ta rana arafa kenan hatta wanda yake kharijo arafat wanda baya arafat bai je aikin hajji ba zai iya daga hannu yayin addu'a da haka mu lazimci masallatan mu mu lazimci addu'a cikin kasuwannin mu mu lazimci addu'a a asibitocin mu mu lazimci addu'a a hanyoyin mu duk wanda ya samu dama lalle gobe a iya yinin nan na gobe gabaki daya a yawaita addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda Allah san san yake ce abinda na faɗa da ni da annabawan da suka gabace ni yayi ta maimaita wannan kalma sannan da duk wata bukata da mutum yake da ita na Allah ya bashi ko Allah yayi masa gobe rana ce ta addu'a ku yafe wa ƴan uwanku ku roki Allah Allah ya yafe wa iyayenku ku yi addu'a Allah ubangiji ya ji kan magabatanku ku yi wa malamanku addu'a ku yi wa kanku addu'a ku yi wa ƴaƴanku addu'a ku yi wa matanku addu'a ku yi wa mazanku addu'a ku yi wa danginku addu'a ku yi wa masoyanku addu'a maƙiyanku ma ku yi musu addu'a Allah shirye da su Allah ya gane da su kada mu manta ƴan uwana musulmi a irin wannan yanayi da muke ciki kada mu manta da yin addu'a ta musamman ga kasar mu Najeriya halin da muke ciki ba sai na yi dogon bayani ba kowa jikinsa yana gaya masa an san yanayi da ake ciki mara dadi an san yanayi da ake ciki na matsi an san yanayi da ake ciki na bukata an san yanayi da ake ciki na firgici yanayin da muke ciki a Najeriya na tsoro yanayin da muke ciki a Najeriya na rashin tsaro ko in ce karancin tsaro dan Allah mu yi amfani da ranar nan ta Arfa waɗanda suke mana ta'addanci waɗanda suke zubar mana da jini waɗanda suke tsoratar da mu waɗanda suke sace mu waɗanda suke firgita mu waɗanda suke mana abin da ba daidai ba Allah ka ganar da su ya rabbi ya ubangiji albarkacin Arfa na Allah ka sa su daina wannan abin Allah ka sa su bar mu mu zauna lafiya Allah ka sa mu kwantar da hankalin mu ya ubangiji duk abin da zai tashi hankalin mu ya Allah dan albarkacin wannan rana ta ranar Arafat ubangiji Allah ka yayi mana kar ku manta ya koyan uwana masu gani na da saurare na a kusa ko nesa a wannan kasa tamu ta Najeriya ina maimaitawa saboda a ciki muke kuma mu muka san me muke ciki a yanzu haka akwai ƴan uwanmu da suna hannu suna cikin daji suna Allah Allah ya za su kubuta a yanzu haka akwai waɗanda suna daure a kurkuku akwai yanzu wannan ba a san ma a inda suke ba wasu sun samu kariyar arziki wasu suna asibiti a kwance wasu suna dab da mutuwa wasu suna cikin wani yanayi mara dadi wasu suna cikin matsi da damuwa wasu sun samu akasin rayuwa wasu sun samu damuwa da bacin rai don Allah mai musu addu'a mu roƙa musu Allah a wannan rana mai albarka Allah ubangiji yayi mana kullun idan aka ce a addu'a ma ƙasa abinda muke so ƴan uwa su gane ƙasarka ita ce jarinka ƙasarka ita ce kimarka ƙasarka ita ce mutuncinka ƙasarka ita ce ƴancinka ƙasarka ita ce zaka sakata ka wala yau idan muka bari wannan Najeriya tamu ta baji ko ta lalace ko aka rasa samun zaman lafiya ko talauci ya mana katutu ko fadace-fadace da yakin basasa da zubar da jini ya yawaita a cikin ƙasar nan jama'a ina za mu je kai yanzu a matsayinka na ɗan Najeriya ka tsaya ma ka yi tunani in ƙasar ta rikice ko hijira za ka yi ina za ka je ko gudun hijira za ka je wacce ƙasar za ka je wacce ta fita ka wacce kake makotaka da ita duk makotaka da su galiban ƙasarmu ita ce jagorar su shi yasa ido yayyawa a kan Najeriya shi yasa mummunan nufi yayyawa a kan Najeriya musamman kuma ƙasarmu musamman arewa abubuwa marasa daɗi ƙasar ana neman a rikita arewan nan ana neman a talauta arewan nan ana neman a jefa mu cikin fitina da tashin hankali mu kasa samun sukuni da nutsuwa wallahi ba mu da maganin wannan fitina in ba roƙon Allah ba kuma ga rana nan ta addu'a rana Arfa mun faɗa muna maimaitawa Allah yana karɓan addu'ar musulmi idan ya daga hannu ya roƙi Allah rana Arfa muna da hali muna cikin wani halin da muna buƙatar mu zubar da hawaye mu yi kuka mu ce wayo Allah mun tuba ya Allah muna neman afuwa muna neman gafara ku yi amfani da wannan rana ta gobe ranar Juma'a kuma musamman bayan la'asar manzo Allah ya yi alƙawari ya faɗa cewa a dukkan rana ta Juma'a akwai wani sa'a akwai wani lokaci bawa da zai gushe ba yana roƙon Allah yana addu'a face sai Allah ya amsa masa da yawa daga cikin malaman musulunci suka ce ranar Juma'a bayan la'asar ita ce wannan a rana kuma wannan lokaci da ake kyauta zancen idan mutum ya addu'a Allah zai karba da haka mu yi addu'a Allah zaunar da mu lafiya wallahi idan da zaman lafiya nan ne za mu tafi kasuwa mu je mu kasa kaya mu ci riba mu zo mu ciyar da iyalinmu idan da zaman lafiya ne dan jami'a zai tafi jami'a ya karatu idan fa da zaman lafiya ne mai jiniya za a yi masa jiniya idan da zaman lafiya ne mai zabe fa zai je a zabe shi idan ba da zaman lafiya ne fa za a yi abin da za a yi, za a je gona da zaman lafiya. Idan ba babu zaman lafiya, duka waɗannan abubuwan da nake gaya muku wallahi babu su, ba labarin su. Ashe ɗan Najeriya gabaki ɗayan mu muna buƙatar mu roƙi Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa. Ya Ubangiji, duk abin da zai rikita mu ya tayar mana da hankali. Ya Ubangiji Allah, karka bashi ya kasance tare da mu. Ya Allah, muna roƙonka da kyawawan sunan nakinka da idan an roƙe ka kake amsawa. Ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zul Jalali wal Ikrami, ya Man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muna roƙonka ya Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ka kwantar da hankalin mu a Najeriya. Zaɓe ɗin da ake fuskanta, Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kai ka san waye ya fi cancanta ya shugabance mu, Allah ka bashi. Wanda duk ya fi cancanta ya shugabance mu, Allah ka bashi. Ko mun san shi ko ba mu san shi, ko muna son sa ko ba mu son sa. Ya Ubangiji, kada ka bari jinin mu ya zube akan harkar zaben nan. Ya Allah, duk abin da aka shirya na tada hankali, ko na firgita mutane, ko na tsorata mutane, ko mummunan nufi, ko mugun nufi, ko wani sharri, ko wani bala'i, ta dalilin wannan harkar zaɓe da za a yi, ya Ubangiji, duk wani mai mugun nufi, Allah kada ka bashi nasara, Allah kada ka bashi dama. Ubangiji, ba dan halinmu ba. Ya Ubangiji, ka san halinmu. Allah, muna da laifi, Allah, muna da kurakurai, Allah, mun tuba, Allah, muna neman afuwarka, Allah, muna neman rangwamenka. Ya Ubangiji, ka mana zaɓi daga gare ka. Allah, ka mana zaɓi daga gare ka. Allah, ka mana zaɓi daga gare ka. Allah, kada ka bar mu da wayonmu. Ya Rabbana, kar ka bar mu da dabaranmu. Allah, kada ka bar mu da hikimominmu. Ubangiji Allah, ka zaɓa mana daga gare ka. Kuma ya Allah, muna roƙonka, duk wani mutumin kirki, mutumin ƙwarai da ya cancanta ya shugabanci wannan al'umma a cikin wannan zaɓe, tun daga matakin shugaban ƙasa har zuwa kansila, in akwai kujerar da take ƙasa da kansila, ya Ubangiji, duk mutumin ƙwarai ka bashi, ka bashi nasara. Allah, walli uru umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana. Ya Ubangiji, ka sa mutanen kirkin mu su za su shugabance mu. Ya Allah, kada ka sanya mutanen banzan cikin mu, a shararan cikin mu, su ne za su jagorance mu. Ya Allah, mun tuba. Ubangiji, ka taimaki, ka agaza, ka tallafa wa mutanen arziki, mutanen kirki, masu tausayi, masu jin kai, masu kishin ƙasarsu, masu kishin al'ummarsu, masu kishin addininsu. Ubangiji Allah, ka taimake su zama su ne jagororinmu. Ya Ubangiji, su zamanto su ne wanda za su riƙe ragamarmu. Ya Allah, kar ka jefa mu hannun azzalumai, kar ka jefa mu hannun marasa tausayi, kar ka jefa mu hannun marasa jin kai, kada ka jefa mu hannun waɗanda za su azabtar da mu. Ya Rabbana, Ubangiji, muna neman afuwa gare ka. Waɗanda suke kan mulki a yanzu shugabanninmu, Allah, Ubangiji, ka sa su yi lafiya, Allah, ka sa su gama lafiya, Allah, ka raba su da dukkan fitintinu. Kuma mu faɗa alkhairi, mu daina faɗan sharri. Kowane mutum ne ya zo ya mana duk abin da ya mana, mu roƙi Allah, Allah, Ubangiji, ya sa ya gama lafiya ya sauka, Allah, ya raba mu da matsalolinsa, Allah, ya ba mu alkhairansa. Ubangiji, ka yaye mana damuwa, ka yaye mana baƙin ciki, ka yaye mana ƙuncin rayuwa, ka yaye mana fatara, ka yaye mana yunwa, ka yaye mana talauci. Ubangiji, ka ba mu wadata, ka ba mu abin da za mu ci, ka ba mu abin da za mu sha, ka ba mu abin da za mu suturta kanmu. Ya Ubangiji, kada ka jefa mu cikin yaƙi da fitintinu, kamar yadda wasu maƙotanmu na wasu ƙasashe a Afirka, da waɗanda ba na Afirka ba suke ciki. Ya Ubangiji Allah, ba mu shirya wa yaƙi ba. Ya Ubangiji, ba mu shirya wa tashin hankali ba. Ya Allah, taimakonka muke nema. Allah, rufin asirinka muke nema. Allah, agajinka muke nema. Ya Allah, ka ni'imta mu da zaman lafiya a Najeriya. Ya Ubangiji, ka kwantar da hankalinmu a Najeriya. Ubangiji, da sauran ƙasashenmu gabaki ɗaya, Allah, ka zaunar da su lafiya. Duk abin da zai dame mu, ya Allah, ka yaye mana shi. Duk wanda zai firgitar da mu, Allah, ka yi mana maganinsa. Duk wanda zai jefa mu cikin baƙin ciki da ɓacin rai, ya Ubangiji, ka kautar mana shi. Ya Allah, ka raba mu da sharrin masu sharri, ka raba mu da bala'in masu bala'i, ka raba mu da ƙullin masu ƙullace-ƙullace. Ya Allah, duk waɗanda suke nufatan mu da sharri, mun sani ko ba mu sani ba, Allah, kai mana katangar ƙarfe da su. Allah, ka kare mu a wannan ƙasa tamu. Ubangiji, ka haɗa kawo kanmu. Allah, ka zaunar da mu lafiya. Duk masu neman tada hankali a wannan ƙasa, ya Rabbana, kar ka ba su dama. Ko mun san su ko ba mu san su ba, da na cikin gida da na waje, ya Allah, ka ba mu kariya da kariyarka. ƴan uwana musulmi, mun yi wannan bayani ne ba dan komai ba, dan mu tunatar da kanmu wannan rana mai albarka ta gobe, rana Arfa, insha Allah tabaraka wa ta'ala. Gobe rana ce ta addu'a, gobe rana ce ta roƙon Allah, gobe rana ce ta ibada, ta zikiri, ta salatin annabi, sadaka, ciyarwa. Ku dafa abinci na buɗe baki, ku raba wa mutane gobe rana Arfa ne. Ku taimaki bayin Allah a me da gobe Najeriya gabaɗaya ko duniya gabaɗaya ta zama kamar Ramadana, kowa ya tashi da azumi dan rayar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake da lafiya, wanda yake da dama, wanda yake asibiti bai da dama, Allah ka kai masa lada, wanda yake kwanci a gadon rashin lafiya ba zai yin azumin nan ba, ubangiji Allah ka bashi lada kamar da masu lafiya za su yi wannan azumi. Sannan kuma da ƙarshe insha Allah ta'ala muna sanar da mutane gobe war haka zamu sake dawowa dan mu yi bayanin hukunce-hukuncen Idi da sallar Idi da bukukuwan sallah da abubuwan da shari'a ta ce. Ya Allah ka raya mu akan sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam, ubangiji Allah ka raya mu akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kashe mu akan wannan sunna. Allah ka ba mu ikon raya wannan azumi. Ya Allah kuma ka sanya mu cikin masu yi, kuma idan mun yi din Allah ka karba. Bari mu dakata anan saboda yanayi na lokaci. Wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya ba mu ikon wannan azumi, kuma Allah ya sa mu sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.